Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 7 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal ya faɗa a jiya Litinin cewa Ukraine ta cika dukkan sharadan zama mamba kungiyar tarayyar Turai ta EU. A jiya Litinin, Sakataren Janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa a halin da ake ciki yanzu, an yi hasashen samun daidaito tsakanin jinsi zai kai shekaru 300 masu zuwa. An yankewa shugabar 'yan adawar Belarus Svetlana Tikhanovskaya hukuncin ɗaurin shekaru 15 a gidan yari a jiya Litinin, duk da cewa ba ta a kota a lokacin.
Kanin labaran kenan, a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaɓe. A yau za mu duba tarihin siyasa a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da shi ne gwamnan mulkin soja a wancan lokaci na 1976 har zuwa kan Professor Babagana Umaru Zulum, wanda shi ne ya kasance Professor na farko a matsayin gwamna da ya kasance da wannan mukami.
Gargashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki.
A yanzu dai ana da 'yan takarar gwamna guda 13.
Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustafan Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal ya faɗa a jiya Litinin cewa Ukraine ta cika dukkan sharadan zama mamba kungiyar tarayyar Turai ta EU a daidai lokacin da kasar da yaki ya daidaita ke kokarin fara tattaunawa domin shiga kungiyar. Ukraine, kasar da aka yi ta zanga-zangar goyon bayan zama mambar EU a shekarar 2014, ta kwashe sama da shekara ɗaya tana fama da mamayar Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya kamata kasarsa ta fara tattaunawa domin shiga kungiyar a wannan shekarar. Shmyhal ya ce Ukraine ta naɗa sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa, abin da ya sa kasar ta kammala wasu sauye-sauyen da kungiyar EU ke bukata. Shmyhal ya sanar da naɗin Semen Krivonos ɗan shekara 40 a matsayin sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar. A jiya Litinin, a lokacin wani babban taron mata, Sakataren Janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa a halin da ake ciki yanzu, an yi hasashen cewa samun daidaito tsakanin jinsi zai kai shekaru 300 masu zuwa. Cigaban da aka samu shekaru da yawa da suka wuce na gushewa a idanmu, a cewar Antonio Guterres a farkon taron hukumar ƙarfafa daidaiton jinsi da inganta rayuwar mata da ake kira CSW a takaice. Ana sa ran hukumar ta CSW ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta tattaro ministocin gwamnati fiye da 4,000 da jami'an diplomasiya da mambobin ƙungiyoyin farar hula a taronta na shekara-shekara da za a yi tsawon makonni 2 don tattauna yadda za a inganta rayuwar mata a faɗin duniya. Wannan dai shi ne karan farko da za a yi taron ido da ido tun bayan barkewa annobar COVID-19. An yankewa shugabar 'yan adawar Belarus Svetlana Tikhanovskaya hukuncin ɗaurin shekaru 15 a gidan yari a jiya Litinin, duk da cewa ba ta a kota a lokacin, bayan da aka same ta da laifin cin amanar ƙasa da kuma haɗin baki don ƙwace mulki. Hukuncin da ta ce an yanke ne don horar da ita saboda ƙoƙarinta na inganta demokuraɗiyya. Tikhanovskaya, 'yar shekara 40, tsohuwar malama ce da ke koyar da Turanci, ta gudu zuwa makwabciyar ƙasar Lithuania a shekarar 2020 bayan da ta fafata a takara da shugaba mai ci Alexander Lukashenko a zaben shugaban ƙasa, wanda sakamakon zaben da aka fidda a hukumance ya nuna Lukashenko ne ya lashe zaben da gagarumin ranjaye. Ita da 'yan adawa sun ce a lokacin an sauya sakamakon zaben don ba Lukashenko nasara maimakon ita. Lukashenko, wanda ya kwashe shekaru kusan 30 yana mulkin Belarus, ya musanta wannan ikirarin. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Fato Madalla. Danjima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A cigaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa jihohin Najeriya, inda ake shirin gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi. Wakilinmu na Barna Haruna Dauda biyu ya yi mana nazarin tarihin siyasa a jihar. Haruna, gare ka.
Kalaka kabar kuka kuri'ar kayancinka, in ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Yan zaɓuɓɓukan Najeriya na gama gari ke ci gaba da karatowa tsadayin Najeriya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta je a shirye take da gudanar da dukkanin zaɓuɓɓuka. Ana kuma sa ran za a gudanar zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisu a ran 11 ga watan Maris ɗin shekarar 2023. Matambayi Hajiya Zamzam Abbas, ɗaya daga cikin matan da ta nuna sha'awarsa na tsayawa takarar mataimakin gwamna a jihar Borno ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ADP, ko menene ba ta sha'awa tsayawa takarar?
Duk wani abin siyasa da ake ba a damawa da mu, shi ya bani karfin gwiwa da na tsaya takara tun since 2007 zamanin sa.
To, kushin menene bukatun 'yan Najeriya zaɓuɓɓukan da za a gudanar nan gaba da mutanen da za su zaɓa?
Ne ba zaɓuɓɓukar daga Maiduguri, idan Allah ya bamu gwamnati nagari da Allah ya maida hankali akan matasa marasa abin yi, kuma da 'yan kasuwa wanda suke da ƙananan ƙarfi, yana da kyau a tallafa musu su mako.
To, sunana Hassan Salisu Jajjaya. Farko shine muna buƙatan ilimi saboda matasa su ci gaba da karatun su, kamar abubuwa da yanzu yake faruwa na jami'o'i. To, kaga abubuwa yanzu za su sake dabulewa, don saboda ba kowa zai iya biyan wannan kuɗi da jami'a ya ce a bayar ba.
Sunana Modu Gaji, ina gyaran satellite da ina wayarin na gida. To, alhamdulillah, duk shugaban da Allah ya bamu masu alkhairi ga mu, muna so ya dube mu da idan rahama, saboda ba komai ba komai ba akwai matasa ire-iren mu marasa abin yi.
Sunana Aliyu Muhammad. Gaskiya muna so, kamar yadda dai a baya gwamnati ta yi kokari ta tsaya kan abin da ya shafi tsaro, to muna so wata gwamnati ma inda Allah ya kafa, in Allah ya kafa ta, muna buƙatar a ce an samu tsaro. Saboda gaskiya shine babban damuwarmu yanzu, tsaro. Don idan muka samu tsaron Allah da kaga, sai mu ci gaba da dan tafiyar da harkokin mu a Maiduguri cikin kwanciyar hankali.
Halin yanzu dai ana jam'iyyu 18 da suka tsaya da 'yan takara, ciki har da jam'iyyar mai mulkin jihar Borno, wato jam'iyyar APC. Sannan ana zargin waɗannan ƙananan jam'iyyu da cewa idan lokacin zaben ya zo, sukan sayar da takaransu ne ga jam'iyyar mai mulkin. Hakan yasa na tambayi Alhaji Rufai Mangulo, shugaban kungiyar 'yan takaran gwamnoni na jihar Borno, kuma zai ce game da wannan.
Wannan magana idan mutane suka zama 2-3-4 har fiye da haka, kowa ba za su zo ɗaya ba. Mutane idan suka haɗu da yawa, duk irin ra'ayinsu daban-daban ne. Kungiyar da nake shugabanta, kungiyar 'yan takarar gwamnoni, ban taɓa jin irin wannan ba daga cikinsu. Amma tun da kai ka faɗa haka, watakila kana da wani hujja a kai. Ni dai ban sani ba a matsayina na shugaban wannan kungiya.
Na kuma tambayi Alhaji Rufai Mangulo, ɗaya daga cikin 'yan takarar gwamnati na jam'iyyar adawa a jihar, kowane irin gudunmawar da yake da shi ga al'ummar jihar Borno idan har Allah ya sa ya ci zaɓe?
Abin da yake zuciya na ba komai ba ne. So nake ƙasar mu ta Borno yanzu kamar mutum ne wanda ya yi rashin lafiya ya waraka, amma bai murmure ba. Abubuwa da yawa sauran jihohi sun wuce gaba. Burina shi ne, in Allah ya bani gwamna a jihar mu ta Borno, zan inganta harkar ilimi, zan inganta harkar kasuwanci, zan inganta harkokin tsaro. Waɗannan kaɗan daga cikin abubuwa da na lissafa muku su ne suke cikin raina in na zama gwamna, in tabbatar su waɗanda jihar mu ta Borno a idon duniya.
Shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya dai shi ne gwamna mulkin soja a wancan lokaci na 1976 har zuwa kan Professor Babagana Umar Zulum, wanda shi ne ya kasance Professor na farko a matsayin gwamna da ya kasance da wannan mukami ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki. A yanzu dai ana da 'yan takarar gwamna guda 13, wanda bisa bayanai ya nuna cewa mata suna guda 1 tilau, ita ma mace guda ta kasance mataimakar gwamna a wannan zaɓe mai zuwa. An da gegilo jihar Borno a 1976 da ake da 'yan takarar gwamna daban-daban guda 13, da kuma 'yan takarar majalisun dattawa guda 26, kin uku da ake bukata kacal, yayin da ake da 'yan majalisun wakilai guda 56, inda guda 10 kadai ake sa ran za su wakilci jihar Borno, yayin da wadanda suka nuna sha'awansu na tsayawa majalisar dokoki guda 192 a cikin su kuma za a zaba guda 28 wanda suna yake sa ran za su walkici ko na kananan hukumomi
a yau da ya ji har Borno na kananan hukumomi 27 yare da Borno ta tsakiya Borno ta arewa da kuma Borno ta kudu Haruna Daude Bihu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
A gaida Haruna Daudabi da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 12:10 na dare. Ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Reshen kungiyar Al-Qaida da ke mashigar yankin Larabawa ya ce wani jirgin sama mara matuki da ake kyautata zaton na Amurka ne. Ya kashe mayakan kungiyar biyu a tsakiyar Yemen a watan da ya gabata ciki har da shugaban fannin yada labaranta. An fidda sanarwar ne a ranar Lahadi a wani bayanin tarihin rayuwar mayaka mai shafuka biyar da aka wallafa a kafofin yanar gizon da kungiyar ta masu tsauran ra'ayi ke amfani da su. Sanarwar ta ce an kashe babban jami'in yada labaran kungiyar tare da wani dan Al-Qaida a lokacin da wani jirgin sama mara matuki na Amurka ya kai masa hari a gidansu da ke yankin tsakiyar Yemen a ranar 26 ga watan Fabrairu. Sai dai hukumar leken asirin Amurka ta CIA bata ce open ba game da harin da ake zargin kasar da kaiwa. Haka kuma ana kyautata zaton Amurka ta kai wani harin akan ƴan kungiyar Al-Qaida a watan Janairu wanda ya kashe mayaka uku a Yemen. Za a hukunta matan da suka saba dokar sanya kaya bisa tsarin musulunci a Iran, inji babban jami'in ma'aikatar shari'a kasar Ghulam Hussein Husseini a jiya Litinin, a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA yana mai jaddada dokar bayan da aka shafa watanni ana zanga-zanga da tashin hankali sakamakon tsauraran matakan tsaro da aka dauka. Cire hijabi tamkar nuna kiyayya ne ga jamhuriyar musulunci da kimarta. Za a hukunta waɗanda suka aikata irin wannan mummunan aiki a cewar Husseini. Mutuwar Masa Amini, matashiya 'yar ƙabilar Kurdawan Iran, a ranar 16 ga watan Satumba a yayin da take a hannun jami'an tsaro bisa zargin ta saba dokar sanya kaya, ta haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar, lamarin da ya kasance ɗaya daga cikin ƙalubale mafi tsanani ga tsarin shugabancin ƙasar tun bayan kafuwarsa. Tsauraran matakan da jami'an tsaro ke dauka dai sun rage yawan zanga-zangar a 'yan makonnin nan.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Mu a matsayinmu na magoya PDP, talle INEC ta yaudar 'yan Najeriya.
Bayan son inga abinda mun riga mun yi shi mun gama shi ana tunanin an wuce wani kuma ya ɗauki mai ƙara ne da mu wannan wuri. Sai a zo a yi mulki sai mutane su koma tare baya. Yanzu wannan zaɓen da aka yi an mai da mu baya.
Jama'a su ne suke da ƙuri'a, za su yi ƙuri'a wajen tattara ƙuri'a a je a faɗa. Sai mutum ne wanda yake da gwamnoni yake da shugabanni a jiha masu ƙarfi shi yake samun zaɓe.
Ina da tabbatar maka har ga Allah da ban taɓa ganin zaɓen da aka yi shi ya ban sha'awa kuma ya nuna hanyar gaskiya irin wannan malajera wallahi ka jari abokan.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadu mu da ku a wani sabon shiri na tsakamar wuya. Muna fatan kuna nan ƙalau kamar yadda muke a nan Washington DC. To zabe dai a Najeriya na shugaban kasa an gama kuma an ba da sanarwar cewa Bola Ahmed Tinubu shine zakara wanda ya ci wannan zabe. A jiya Litinin, tsohon mataimakin shugaban kasa na Najeriya Alhaji Atiku Abubakar, wanda ya tsawa jam'iyyar PDP takarar zaben shugaban kasa wanda aka kammala, wanda kuma aka ce Ahmed Bola Tinubu na APC ne ya lashe shi, ya jagorancin dimbin mutane da suka je harabar hukumar zabe ta Najeriya domin ci gaba da nuna adawa da turjewa game da sakamakon da aka bada, wanda ya nuna cewa APC ce ta yi nasara a wannan zabe, ba PDP ba, ba LP ba, ba kuma NPP ba. To, dangane da wannan ne muka shirya muhawara a tsakanin wakilan jam'iyyar APC da PDP da kuma LP din, wanda wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu ne kai shirya mana. Amma kafin mu kawo muku muhawara din, bari ku ji abin da wasu suke faɗa a game da wannan zabe tukuna kafin mu ci gaba.
Sunana Honorable Umar Ibrahim, ni ne National Secretary na Labour Party kuma National Coalition Agent na Labour Party. Tsarin ne an yi shi daga kananan hukumomi, aka danna jama'a, aka kawo result din da aka ga dama, aka je a jihohi suka kawo result din da suka ga dama. Ai, babban matsalan shine babu ma ba a mai amfani da Vivas din ba. Shi sanya muke cewa a kawo mana report, a kawo mana result, a nuna mana abinda Vivas din ta faɗa. Vivas din gabaki ɗaya ta ki yin aiki, an hana ta yin aiki. Sannan kuma mun taso muna magana kaman yanda shi Mahmud yayi a 2019, abinda yake so ya dare yi kenan. Ya faɗa mana cewa kawai zai duba, kuma ba za a duba ba. Abin da ya kare za su a ce a tafi a kotu. To, wannan shine abin da za mu yi da shi ba.
Sunana Zafania Jisalo, Yeriman Garki, na yi chairman na Abuja Municipal, na kuma dan majalisa.
Tunubu zai kawo wanda suna yi wanda yana gan cewa za su kawo abin alheri, wanda zai tsamaka aiki, wanda kuma suke da kusa da sani game da abin da ake so a yi a Najeriya. Saboda haka, ai, Tunubu ne ba san ko ba shi da lafiya ba, amma na san cewa mutane suna faɗa haka, amma ba shi ne da za mu ce yau ba za mu zaɓi Tunubu ba.
Tumadilla, to yanzu bari in haɗa ku da Nasiru Adamu Hikaya tare da baƙinsa domin su ma wannan muhawara kan sakamakon da aka bayar na wannan zaɓe na shugaban ƙasa a Najeriya wanda aka yi ran 25 ga watan Fabrairu shekarar nan ta 2023. Malamai, bismillah.
Muna tare da ɗaya daga cikin jagororin campaign na jam'iyyar APC na Ahmed Bola Tinubu, wanda ɗan cikin gida ne, wato Sunusi Baban Tanko Ibrahim Bauchi, wanda zai faɗa mana me zai ce kan wannan nasara da suka samu. A gefe na hannun dama ina tare da Malam Ibrahim Husaini Abdul Karim, wanda za ku ji watakila cikin shirin nan zan masa tambaya kan kasancewarsa a 2015 a jam'iyyar APC ta shugaba Muhammadu Buhari, wanda za mu ce mukarrabin shugaba Buhari ne, amma yau yana jam'iyyar Labour ta fita Obi, wanda kuma babban daraktan campaign ne a wannan tafiyar. Sai kuma muna tare da Yusuf Ardo, wanda babban daraktan campaign ne na tara mutanen al'ummar karkara domin su zaɓi dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar. Malamin, barkanmu da shigowa wannan zauren.
Assalamu alaikum.
Akwai tambaya ta farko, Ibrahim Bauchi, ku ne yan jam'iyyar APC, shin menene za ka ce kan lashe zaɓe da Bola Tinubu?
To, zai gode wa Allah. Mu ba abin da za mu ce sai mu gode wa Allah, kuma mu gode wa 'yan Najeriya. Kuma mai godiya wa INEC don Ubangiji shi ba mu, kuma da ba shi zaɓe na Allah ne. An kaga ba abinda za ka yi, ba wani wayo ko ni dabara ko wani abinda zai baka zaɓe ko da ya take ba Allah. Saboda haka Allah shi ne abin godiya a wajenmu, kuma sannan godiya ga 'yan Najeriya da suka zaɓe mu.
Amma Ibrahim Bauchi, yanci kusan dake kuka kai labari
a dama ai ai dama ba mu shiga a kan mun bi kowa karfi ba
yawwa
ai mun faɗa ne da makafa ba masu karfi muka yi faɗa da su, kuma Allah ya daura mu a kansu, ba kuma don mun bi su bane, a domin haka Allah ya so mu ne wanda za mu ci wannan zaɓe, ko muka ci wannan zaɓe, saboda haka dole mun wahala, na san mun wahala.
Ibrahim Abdulkarim, faɗa mana me za ka ce kan wannan zaɓe wanda aka ayyana jam'iyyar APC Bola Tinubu ta shi ne?
To, alhamdulillah, mu abin da muke cewa ne muna ta kokarin mu samu kasacewar ta ci gaba. Mu ni ba abin da a zama matsayin na da shekaru na, ni ba abin da ke ta mu da hankali in ci baya. Ba ni son in ga abin da mun riga mun yi shi, mun gama shi, ana tunanin an wuce, wani kuma ya ɗauki mai ƙara ne da mu wannan wurin. Saboda in ka duba ƙasar Najeriya daga 1960 zuwa yanzu, wannan shi ne babban abin da ya dame mu, a kasa yin abin da za a ce an ci gaba. Sai a zo a yi mulki, sai mutane su koma mutane baya. Yanzu wannan zaɓen da aka yi, an amince da mu baya ne. Saboda mun samu mun yi abin da ake cewa kan rida, kadi din nan 2015 ya yi amfani duk inda Buhari ya zauna sai kaje na bada yana yaba wannan kadi din da akai daga nan aka zo aka ce mana an kawo ta na'ura wanda wannan ta ma wuce kadi da ina kace an yi ta ikiti aka so an yi ta kaza ɗan Najeriya suka ce anya ko wannan abin ya kai ta a shugaban kasa zai yi amfani mutumin nan ya zo ya rantsa wa mutane ya rantsuwa ya faɗi da Hausa ya faɗi ko ina duk inda ya je taro ya je Chatham House ya je ko ina ya tabbatar ma Najeriya cewa za a yi transmission result ɗan Najeriya suka ce to tunda za a yi transmission result ka zama mana shalele za ka yi mana abin da ba wanda ya taɓa mana saboda dama matsalar da muke ta election shine wannan rubuce-rubucen da ake wanda aka saba yi na 2000 aka yi 1999 aka yi har zuwa kafin kariya ta canza.
Ibrahim Zikari ya nuna na'ura ce ta kada ku zaɓen nan.
Ba na'ura ba INEC ta kada mu zaɓen
nan. Yusuf Ardo kai babban darakta ne na tara mutanen karkara me yasa kuka faɗi zaɓe?
To assalamu alaikum wato shi har kullum ita siyasa kamar yadda ka sani wato wani abu ne wanda yake Allah ne ke bada mulki kuma yakan ba wanda ya so a lokacin da ya ga dama. Amma a Najeriya tsarin kamar yadda dan uwana ya faɗa shi Ibrahim wato a Najeriya ana tafiya ne ta baya-baya. Jama'a su ne suke da ƙuri'a za su yi ƙuri'a wajen tattara ƙuri'a a je a faɗa sai mutum ne wanda yake da gwamnoni yake da shugabanni a jaha masu ƙarfi shi yake samun zaɓe. Domin daga an bar wajen talakawa aka je wajen masu ƙarfi sai a zauna a yi abin da aka riga dama. Amma dai mu a matsayinmu na magoya PDP amma dai mun sani lalle INEC ta yaudar 'yan Najeriya da ta gaya mana cewar lalle akwai za a yi transmitting result kuma ba a yi transmitting ba. Kowa ya sani kafin a zo zaɓe babu masu ƙarfi a jama'a a talakawa kamar mu. PDP particularly. To amma abun mamaki sai gashi an yi zabe ana fito da wasu results wanda suke gyararru wanda suke kai da ganin su kai ka san dabaru ne. Gaskiya INEC ta ba mu mamaki akan yanda ba ta yi amfani da tsarin da ita ta bada ta ce ita ne
shine za a amfani da shi. Kuma zaben Ibrahim Bauchi ka ji abin da aka faɗa cewa wataƙila an bi ta akwai abubuwan da ba a yi daidai ba kamar
shi mutum
na gura ba a nuna kai tsaye ba ke ta karanta
sai shi mutumin da ya tsaya da zai ya faɗi dole yakan nemi wani abin da zai ce bai ce wannan ba zai ce amma har ga Allah
zafin faɗuwa ne
amma har ga Allah ina tabbatar maka har ga Allah da ban taɓa ganin zaɓen da aka yi shi ya ban sha'awa kuma ya nuna an yi gaskiya irin wannan ba Najeriya wallahi ka ji daga abu kawai dalili gwamnoni na su ka faɗi a gwamnoni na su ka faɗi a gwamnoni na su ka faɗi a ana ga maka inda ka dubi da abubakan da kai a baya ko zan da duk gwamnan da ya zaya magana zage ko sanar ko wani abu za ka yi amma gwamnoni na su suka tsaya sanar ba su ci ba
muna magana
sai a Lagos waye ta kowa kuliya ba Lagos Ba ga ne ba. Aka samu wani yanzu ya fi shakuri a kuma da nuna don Alex yin abin nan saboda aka ne abuwa ba a yi zaɓe da wannan maganin wanda suka faɗi dole za su nemi wannan kowane amma ni abin da suka ce ta mata a yi kawai shi ne a yi ya kamata a ce kukun nuna a mutanen a teku sun nuna imani fiye da kowa amma kuma
wato
wannan aktin da ka gani so uku ana kai ta shagon shugaban kasa Buhari na kisa mata hannu
shagon ko dai
fadar shugaban kasa shi da karshe na hudu aka samu 'yan Najeriya da civil society aka kama mishi saboda yana tunanin cewa zan halaka idan ba a bari na yi amfani da wannan kariza ba yake shi na shirya aka ce maka to bari a je a yi maka aka zauna al'umma suka zo aka tare aka je aka sa mata hannu da aka sa mata hannu ya je nuna ma duniya yace babu wani abu da za a yi sai an yi da wannan aka ce an yi shi a Giti aka ce an yi shi a Oshun
aka ce yayin shi a nan ba aka ce yanzu za a zo a yi amma to a surprise ni kamfanin IT nake da shi computer shi inda nake na specialize wa'annan carriers din da ka gani they are not connected to anything duk abin da ka an tura is manual object it's not connected kuma in INEC ta zo mutum a Najeriya ta zo ta yi yarjejeniya ta zo ta yi gaddana din in nuna mata service din ta suna Newark a cikin New York computers ne guda kudu kuma kowane su irin computer ne ke cikin office naki dan haka nan ba sa komai they are not connected to anything kawai ayin ruɗe in Najeriya shi yasa yake kasa bayani yaudara akai kungila aka bada ta tsaron wannan computer wannan connection da ake ana neman ka haka su aka fiya da kudi biliyan 100 da wani abu na software da za
to a gaishe ku malamai to wannan so man tabi ne na muhawara mai yawa da aka gwabza sosai game da wannan sakamakon zaben a tsakanin wa'annan wakilai na jam'iyyar APC da PDP da kuma Labour Party a karkashin jagorancin wakilin mu na Abuja Nasiru Adamu Hikayen Allah kamar rana wacce za mu dawo mu ci gaba a madadin shi Nasirun da kuma baki nasa ni ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC ku huta lafiya.
A gaida Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma ga wannan sakon.
Matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo su shiga kowanne lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki.
Kawayen da suka gani a hannunsu wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba ta taɓa kawo musu mutane da aka yi adniya wannan dama ba. To amma idan ka ɗauki wayan nan ka zama kawai abin da za ka riƙa kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba. To lallai ka ga kana saurayi amma ba ka zauna cikin zamaninka ba.
Shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage. Yawanci dai advantage ɗinshi ya fi yawa gaskiya. Social media ya taimaka min saboda business ina ba ni da shago su social media dai nan ne shago na nake zuwa in saka duka hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda ba yana gizo ni da ban san zan yi business ba.
Ilmantarwa, nishadantarwa, fadakarwa, kayatarwa, gogewa da kuma ƙara danƙon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo. Ku kasance tare da ni Shamsiya Hamza Ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda zaka iya mai da ita a takamaimai.
Yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To a takaice Prime Minister Ukraine Denis Mihal ya faɗa a jiya Litinin cewa Ukraine ta cika dukkan sharuɗan zama mamban kungiyar tarayyar Turai ta EU a daidai lokacin da kasar sa da yaki ya daidaita ke kokarin fara tattaunawa domin shiga kungiyar. Ukraine kasar da aka yi ta zanga-zangar goyen bayan zama mamban EU a shekarar 2014 ta kwashi sama da shekara daya tana fama da mamayar Russia. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya kamata kasarsa ta fara tattaunawa domin shiga kungiyar a wannan shekarar. A jiya Litinin a lokacin wani babban taron mata, Sakataren Janar din Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargadin cewa a halin da ake ciki yanzu an yi hasashen cewa samun daidaito tsakanin jinsi zai kai shekaru 300 masu zuwa. Ci gaban da aka samu shekaru da yawa da suka wuce na gushewa a idanmu, a cewar Antonio Guterres a farkon taron hukumar karfafa daidaiton jinsi da inganta rayuwar mata da ake kira CSW a takaice. An yankewa shugabar yan adawar Belarus Svetlana Tikhanovskaya hukuncin daurin shekaru 15 a gidan yari a jiya Litinin duk da cewa ba ta kota a lokacin, bayan da aka same ta da laifin cin amanar ƙasa da kuma haɗin baki don kwace mulki. Hukuncin da ta ce an yanke ne don horar da ita saboda ƙoƙarinta na inganta demokuraɗiyya. Tikhanovskaya 'yar shekara 40 tsohuwar malama ce da ke koyar da Turanci ta gudu zuwa makwabciyar ƙasar Lithuania a shekarar 2020.
Thomas Sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da take na gabatarwa, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.